This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 15 ga watan 9 shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Faransa François Hollande ya shaidawa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya cewa zai ba Najeriya gudunmuwar kayayyaki da dabarun yaƙi da 'yan Boko Haram. Muna ɗauke da wani sharhi akan wannan batun. Muna kuma ɗauke da rahoto akan alfanun yin amfani da asusu ɗaya a bankin Najeriya. Kasancewar yau ce ranar da wa'adin da gwamnatin ta Najeriya ta ba hukumomi da ma'aikatanta ke cika. 'Yan Najeriya su ma fa ba a barsu a baya ba wajen haɗa magunguna ta yin amfani da itatuwa. Dan a jihar Plateau ma an samu nasarar yin wasu magunguna a jami'ar Jos.
An samu nasara kan waɗannan magunguna da magance ciwon tsoro, kuma wasu magunguna da za su taimaka a hanyar haihuwa da kuma yawan suma.
Shugaban jami'ar Jos kenan Farfesa Hayward Babale Mafuyayi. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani gwamnati za ta ƙarfafa gwiwar manyan makarantu da mutanen da ke hada magunguna a Najeriya da ma yankin Afirka baki daya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun ƙasarsa ke baiwa Siriya, yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al-Assad a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin a Tajikistan, Putin ya ce shugaba Assad a shirye yake ya yi aiki da 'yan adawa kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar ƙasar, amma dole ne ya fara da kawar da barazanar 'yan ta'adda. Shugaba Assad dai ya jima yana amfani da kalmar 'yan ta'adda akan 'yan tawayen ƙasarsa da ke adawa da mulkinsa, baya ga ƙungiyar ISIS da ta mamaye wasu yankunan ƙasar da dama. Putin har ila yau ya yi watsi da kalaman da wasu ke yi na cewa shigar Rasha cikin rikicin Siriya ya ƙara haifar da kurarar 'yan gudun hijira. Ya kuma ce da a ce Rasha ba ta sa baki a rikicin ba, da yawan bakin hauren da ke zuwa nahiyar Turai sun fi haka. Waɗannan kalamai na Putin na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da cewa Rasha na ƙoƙarin gina wani sansanin soja a Siriya.
A yau Talata, Koriya ta Kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta Arewa kan yunƙurin harba roka mai tafiyar dogon zango da take yin iƙirarin yi. Wannan gargaɗin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da hukumomin Pyongyang suka ambata cewa mai yiwuwa su harba tauraron ɗan Adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar ƙasar a wata mai zuwa. A cewar Koriya ta Kudu, wannan matakin yunƙuri ne na neman tsokana wanda ke keta dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya haramta wa Koriya ta Arewa gudanar da gwajin makami mai linzami, kamar yadda kakakin shugaban Koriya ta Kudu Kim Min-suk ya ce. Sai dai Mr. Kim ya ƙara da cewa har yanzu birnin Seoul bai ga wata alama da ke nuna cewa Pyongyang na shirin ƙaddamar da harba makaman ba.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai kula da shirin makamashin nukiliyan ƙasar Iran ya ce shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan yaduwar makamin zai ziyarci Tehran, babban birnin ƙasar, a mako mai zuwa. Ali Akbar Saleh ya bayyana haka ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin ƙasar, bayan ganawa da yi da shugaban hukumar da ke kula da yaduwar makamin nukiliya ta IAEA, wato UK a Mano. Iran da ita hukumar ta IAEA sun cimma matsaya ta daban a tsakaninsu, inda suka shata hanyar da za a bi wajen warware takaddamar ko Iran na gina makamashin ne a matsayin makami. A ranar 15 ga watan Disamba ake sa ran hukumar ta IAEA za ta miƙa rahotonta, wanda shi zai bada kofar amincewa da matsayin da Iran ta cimma da kasashen Amurka da Jamus da Faransa da Burtaniya da China da kuma Rasha, wanda hakan zai bada damar dage takunkuman tattalin arziki da aka kaba mata.
Wata kotu a ƙasar Kuwait ta yankewa wasu mutane bakwai hukuncin kisa bayan da aka same su da hannu a harin bom ɗin da aka kai a masallacin ‘yan Shia a watan Yuni. Harin wanda ya halaka mutane 26 ya kuma raunata wasu su 227. Mutane 29 aka tuhuma kan rawar da suka taka wajen kai wannan harin a masallacin Imam Sadiq a lokacin da ake sallar Juma'a. An da yankewa akalla mutane 8 hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 15. Yayin da aka sallama wasu su 14 saboda ba a same su da laifi ba. Mutanen sun hada da 'yan kasar Kuwait 7 da 'yan Saudiya 5 da 'yan Pakistan 3 da kuma wasu Larabawa guda 13 waɗanda ba a san daga inda suka fito ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ba shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari tabbacin cewa gwamnatin ƙasar za ta taimaka wa rundunonin haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa da kayan yaƙi da kuma dabarun yaƙar 'yan Boko Haram. Umar Faruk Musa, wakilin sashen Hausa, ya yi hira da Janar Abdulrazak Umar mai ritaya, inda ya shaida masa cewa bayan kuɗi da kayan aiki akwai buƙata da yawa da ya kamata a duba ta fuskar yaƙi da 'yan Boko Haram.
Ta san shi abin nan din ta'adda, abin da aka fi so don yaƙi da shi shi ne tirinsu mai suke ciki, ina suke samun makamai, ina suke samun horo, menene shirinsu na idan an rutsa su ina za su fita. Irin wannan shi ne mafi muhimmanci fiye da wani idan ka bada ka daɗa mana harshashi ko ka daɗa mana bindiga ko ka daɗa mana igwa. Amma mafi alheri shi ne a san surrunsu, wanda kuma ga alama inda ba yanzu aka fara ba dukansu Turawa, wala Amerikawa, wala Faransawa, wala kuma Turayen Ingila, ba wanda ya nuna alamar zai ba da wannan abun, kuma suna da shi. Saboda ba wanda ya ji su kashe kuɗi wajen sanin sirrin abokan gaba.
To yanzu me kake ganin Muhammadu Buhari kamata ya yi kenan bayan wannan tabbaci ko alƙawarin da aka yi masa na cewa za a ba shi kayan aiki kamar makamai da kuma gudunmuwa watakila ta kuɗaɗe da dai sauran neman haɗin kan makwabtan ƙasashen mu renon Faransa domin a taimaka wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ta'addanci?
Eto, yana iya ya gana su hankali, kaga shi ne na farko. Yana iya amfani da kuɗin da aka bashi shi ya nemi sirrin wayannan mutanen, saboda neman sirrin nan ba abu ne na ko ka fito da kuɗi gangariyarsu ko kuma ka ba su wani abin da suke kwaɗayi a kai su wanda suke da labarin.
Amma saboda me za a ce sai ƙasashen waje kaɗai za su iya ba mu bayanan sirri, mu ba za mu iya samu bayanan sirrin ba da kanmu sai mun dogara akan ƙasashe ƙetare?
Za mu iya mana, amma abin da ya sa ba za mu yi ba saboda ba mu da zubi na gari. Ma'ana abu ne wanda yake ga yanda ya kamata a yi abu a cimma nasara. To mu ba mu ɗauko wannan batun fil azan ko kuma mun ɗauke shi ya karkace ya goce.
Amma dai a zahiri wannan ziyarar ta Buhari tana da amfani, tana da tasirin ƙoƙarin da ake da wannan yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabacin Najeriya ko?
Kwarai, amma karka manta su Faransawa ba suna yin wannan abin don Allah ne, fa su ma akwai abin da suke hange. Idan abin ne ya mamaye Najeriya zai yi ambaliya shiga cikin inda to su kuma suna riƙe da linzamin ƙasashe kai mallaka a da.
To a gaishe da Umar Faruk Musa, a yayin da wa'adin da gwamnatin Najeriya ke karewa yau na umarnin da ta baiwa ma'aikatu da hukumominta na amfani da asusun bai ɗaya a bankin Najeriya, wakilin sashen Hausa ya yi hira da mai fashin baki akan harkokin tattalin arziki game da alfanun da ke tattare da matakin da kuma korafin da wasu ke yi cewa hakan ka iya sa bankuna su rage ma'aikatansu.
Yushewu Aliyu wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya kuma yayi bayanin irin alfanun da ke tattare da wannan mataki.
Zai taimaka ma tashar da tattalin arzikin kasa, zai kuma taimaka ma samar da kudaden gwamnati a kowane lokaci a san matsayin su, zai ma taimaka ma su kansu ƴan kasuwa in sun harki aiki da gwamnati a samu kudaden da za a rinka biyan su, saboda galibi a under treasury single account kudaden da aka ware a yi dole ma'aikacin gwamnati ya aiki kudaden kuma da ya samar wanda suke farfacewa dole a samu da gwamnati. To kaga mu a kallon mu dama muna ta irin wannan korafi, gwamnati ta tabbatar ta improve wato ta inganta hanyoyin samun kuɗin ta.
Kazalika Malam Yushewu Aliyu yayi watsi da fargabar da suke yi cewar wannan mataki ka iya sanya wasu bankunan kasuwanci su rage ma'aikata.
Bankuna nawa ne a ƙasa, ma'aikatan su nawa ne, kuma mun nawa sai biyan ma'aikata? Wannan ba shi da wani nasaba da koran ma'aikata, saboda haka ma ni ina kiran gwamnati da maza-maza ta amfani da ƙarfin gwamnati ta warning din waɗannan bankuna game da rage ma'aikata ba gaira ba dalili akan ƙarya, tunda shi wannan tsari ne da bai hana banki kasuwancin su na banki ba. Abin da ya hana tattara kuɗin gwamnati waje ɗaya, wanda kuma kuɗaɗen gwamnati duka nawa ne budget din Najeriya? Trillion 4.6. Amma idan ka duba kuɗaɗe nawa ne kawai akewa a wurin siyan man da ake sa ma generator kafin a samu wuta yanzu din nan, ya fi trillion 5 abin da ake kashewa a man generator. Kuma duk waɗannan kuɗaɗe ba daga din gwamnati zuwa ba, daga wurin mutane ne, talakawa da ƴan kasuwa da masu bajari.
Malam Yushewu Aliyu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaishe da Hassan Maina Kaina. Jami'ar Jos a jihar Plateau ta samu nasarar kirkiro wasu magunguna daga itatuwa na jinya masasarar cizon sauro, saran maciji da magungunan taimakawa mata wajen samun juna biyu. Zainab Babaji na dauke da wannan rahoton.
Azantawa da manema labarai kan bikin cika shekaru 40 da kafa jami'ar ta Jos, shugaban jami'ar Farfesa Hayward Babale Mafuya ya ce cibiyar koyon dabarun samar da zaman lafiya na jami'ar ta taimaka kwarai wajen horar da dalibai da ke sasanta tsakanin al'ummomin da a da ke gaba da juna.
Ana nazari ne a fannin magunguna daga itatuwa magance ciwon soro, kuma wasu magunguna da za su taimaka hanyar haihuwa da kuma yawan suma. An samu nasara kan waɗannan magunguna da kuma na magance sarin ko kuma cizo macizai. Muna da waɗannan nasarori a waɗannan wurare da kuma fiye da haka ma. Har kuma muna kokarin kawo masu rashin zaman lafiya tare su zauna wuri ɗaya, su yi hulɗa, su kuma duba duk abubuwan da suke damun su kuma yadda da kansu cewa za su yi zaman lafiya. Akan haka muka samu goyon baya daga jakadar kasar Netherlands, wato Holland kenan, a nan a Abuja, wanda suka bamu wasu kudade da mun yi haka. Muka kuma samu taimako kuma daga wajen shi mai girma sarkin musulmi, wato sultan kenan.
Jami'ar Jos ta yi shekaru 40 kenan. Akwai matsalolin da za a ce wannan jami'a ta fuskanta, kuma ta waɗanne hanyoyi kuka bi domin magance waɗannan matsaloli?
Ba shakka akwai matsaloli. Babban matsala da muke samuwa shine na rashin filin da da aka kebe a farko domin jami'a ta yi amfani da shi. To lokacin da ba a samu kudaden da aka biya domin mutane su tashi su bar wurin domin jami'a ta mallaki wuraren ba.
Amma akwai waɗansu kwasa-kwasai ko kuma shirye-shirye da kuke niyyan yi domin inganta rayuwar al'umma?
Mun riga mun fara da sabbin kwasa-kwasai kamar na fannin noma da kiwon dabbobi da kuma har da lafiyan haƙorin mutane da kuma wakoki music da archaeology. Kayan tarihi da ake tona daga ƙasa da kuma har ma da wasa jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin
madalla. Yau muna son jan ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin gwamnati za ta ƙara ƙarfafa gwiwar manyan makarantu da mutanen da ke hada magungunan cututtuka daban-daban a Najeriya da ma yankin Afirka. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kamar nan ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Wata rana nauyin gida ya koma kansu. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, mun sami kira na farko daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana? To ina gana Sokoto dai layin shi kamar ya goce, yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Assalamu alaikum.
Hajiya Maryam, barka da kai, magana da engineer mai gero makeri Lulu kwanta gora.
To engineer, me zaka ce game da batun masu hada magunguna?
Na gargajiya.
Eh to, tunda da itatuwa ake hadawa amma kusan kamar na asibiti ake hada su.
Eh to gaskiya ya dace hada magungunan nan ayi ta kan tsan abi umurni saboda wani bi magungunan nan gaskiya ana hada su ba daidai ba.
Eh to ai engineer, wannan ƴan jami'a ne cikin rahoton da muka ji, ƴan jami'a su ne suka hada wa'annan magungunan duk ka'idojin da ya kamata abi, ina ga ai sun bi su. So kamar wani kira za ka yi ma gwamnati don ta karfafa musu gwiwa? Injiniya, ko kana jin mu? To ga dukkan alamu injiniya layin shi dai ya goce, mun so mu ji ansar shi, amma kuma yanzu bari mu je Neja. Assalamu alaikum na Neja, ko kana jin mu? To ga dukkan alamu shi ma layin malami daga Neja ya goce. To muna da sauran lokaci, masu sauraro kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani gwamnati da sauran jama'a ma baki ɗaya za su ƙarfafa gwiwar manyan makarantu da mutanen da ke hada magungunan cututtuka daban-daban, kuma wa'annan magungunan yawanci ana hada su ne kamar da itatuwa a yankin Afirka baki ɗaya. Mun sami kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna.
To Alaramma, micece gudunmuwa ka yau?
To gudunmuwa na shine gaskiya nayi murna da naji ƴan makaranta sun yi bincike sun gano magani na majiji.
Na'am.
Cewa a Najeriya tabbas muna da haziƙai masu basira wanda koda a tura ma zaki ga da irin waɗannan bakaƙen fatan namu suke alfahari. Kuma kwanakin baya mun ji cewa inda suke samar da magungunan nan na macizai za su daina yi, saboda waɗanda suke amfani da magungunan yawanci talakawa ne, kamfanin da yake ma'ana ba sa samun kuɗi.
To mun gode Ibrahim Alaramma, yanzu kuma bari mu je Kwara.
To assalamu alaikum, mai magana Bello Garba Dina mai Bulaw kala kala Nasifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To Mallam Garba, eh muna jan ka, muna jan ka
shi musamman ma a taimaka ma abin da shi hada magunguna.
Na'am.
To abu ne mai muhimmanci, kuma abu ne mai kyau, kuma ya kamata a ce ita kanta gwamnati ta ƙara taimaka ma irin waɗannan masu hada magunguna da shawarwari da kuma abubuwa na waɗanda ake haɗa waɗannan magunguna. Da idan muka duba gaskiya magungunan nan suna da babban muhimmanci.
To mun gode Mallam Garba daga Kwara, yanzu kuma bari mu je jiha Eko. Assalamu alaikum, waye a kan layi?
Amalata sunana Alhaji Umar Malari daga nan Neja.
To Alhaji Umar, mecece gudunmuwarka?
Wallahi gudunmuwata ba ƙaramin farin ciki ne ba da jin labarin wannan magunguna da wato mu Afirka muka fara haɗawa, kuma daga nan Najeriya. Wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske.
To mun gode Mallam Umar daga Lagos, yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Manya ne Jaiban Taji daga Nasarawa, local government.
Na'am. To mecece gudunmuwarka a yau?
Gudunmuwa na ni murna zan yi da abin da aka samu na wannan har hada magunguna, sai dai ina fatan gwamnati ne
To mun gode Mallam daga Nasarawa, yanzu kuma a gurguje bari mu je jihar Katsina. Salamu alaikum na Katsina, ko kana ji na?
Ina jin ki.
To mecece gudunmuwarka, da wa ma muke magana?
Ina magana da Ayuba Suleiman daga Baure.
Na'am. To mallam Ayuba, me cece gudunmuwar ka?
Ine ina lokacin jama'a da suke waɗannan
ɗalibai
da suke kiro wani magani da addu'a. Da gudunmuwa ta addu'a da fatan Allah ƙara musu ƙwarin gwiwa su samu wannan bincike nasu. Kuma gwamnatin Najeriya da ta jihar Plateau, fatan Allah ya sa ta taimaka musu ta ƙara musu ƙwazo bisa wannan kokari.
To mallam Ayuba daga jihar Katsina, mun gode da shawarar da ka bada da kuma ra'ayanka, kuma anan muka kawo ƙarshen an sauwayoyin mu a yau. Sai kuma gaban Allah kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice. An shiga hutu a jamhuriyar Niger bayan kammala wasannin League One Orange ko Championnat de Football Premier Division. Sai dai matasa na ci gaba da ketare ne wa junansu a filaye daban-daban na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar a wasannin TJV ko turnuwa da Grand Vacances, inda a nan birnin Ƙwanni aka kai quarter final. Bawala Football Club ta Shabarsa Football Club ta birnin Ƙwanni da ci 2-1, yayin da Lumana ta birnin Ƙwanni ta fice daga gasar a cin da FIFA Football Club ta birnin Ƙwanni ta ta da banza da daya. Sai Liverpool ta lashe Kadamusawa a bugun daga kai sai gola 11-10, bayan kungiyoyin guda biyu sun yi kare jini birijini a tsawon mintoci 120 suna fafatawa ba wanda ya ci wani araga. Wasan da ya rage a quarter final din na wasannin babban hutu ɗan makaranta a nan birnin Ƙwanni shine Chelsea ta birnin Ƙwanni da ita da Ironda, yayin da ranar Juma'a mai zuwa za a goga Barca Football Club ta birnin Ƙwanni da FIFA Football Club a semi-final, yayin da Kadamusawa za su kabra da waɗanda za su yi nasara tsakanin Ironda da Chelsea Football Club ta garin birnin Ƙwanni. Idan muka tsallaka a tarayyar Turai kuwa, ana ce yanzu haka ana goga a wasannin Champions League ko kuma club-club inda suka kasance zakaru a ƙasashensu. A Group A ko kuma Group A, Paris Saint-Germain ta Faransa na ketare ni da Malmo, yayin da Real de Madrid ta ƙasar Spain take kabrawa da Shakhtar Donetsk. Sai kuma a rukuni na biyu ko kuma Pool B, Wolfsburg ta ƙasar Jamus na goga da CSKA Moscow ta ƙasar Rasha, yayin da PSV Eindhoven ta Holland ke goga da Manchester United ta Ingila. Sai kuma a rukuni na C, Benfica ta Lisbon ta ƙasar Portugal tana goga da Astana, yayin da Galatasaray ta Turkiya take ketare ni da Atletico de Madrid ta ƙasar Spain. Sai kuma a rukuni na D, FC Sevilla ta ƙasar Spain tana buga da Mönchengladbach ta ƙasar Jamus, yayin da Manchester City ta ƙasar Ingila ke ketare ni da Juventus de Turin ta ƙasar Italia. Idan ko muka rega a wasannin ƙwallon kwando na ƙasashen Turai, yanzu haka ana ci ana gogawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa da ƙasar Lithuania, yayin da ƙasar Spain ta goga da ƙasar Girka a dazu-dazun nan. Idan muka dawo kuwa a ƙwallon ƙafa, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa nan na ƙasar Faransa Yohan Gourcuff, wanda a can baya yake buga ma tim ɗin ƙasar ta Faransa, ya saka hannu a sabon kontragi da club ɗin Rennes na ƙasar ta Faransa bayan da ya fice daga club ɗin Olympique Lyon na ƙasar Faransa. Shi dai Yohan Gourcuff, wanda tauraruwarsa ta dushe lokacin da ya fito daga club ɗin Girondin de Bordeaux na ƙasar Faransa a lokacin da tarmamuwarsa ke haska a filayen ƙwallaye na nahiyar Turai, ya komo a club ɗin Lyon. Sai dai tun daga wannan taurarin nashi suka ɗauke wuta, kuma yanzu haka ya koma club ɗin Rennes na ƙasar ta Faransa domin tunanin farfadowa da guzarinsa gabanin wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai, wanda ƙasar Faransa za ta karɓi bakunci a shekara ta 2016. Haruna Mamman Bako, birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. A cikin watan Disamba na shekarar 2013, jami'an tsaron kasar Misra sun kai wani samame cikin wani hotel inda wasu ƴan jaridu uku ma'aikatan hukumar gidan talabijin na Al Jazeera ke amfani da shi a matsayin wani guri na wucin gadi domin watsa labarai. Ƴan jaridan Peter Crest dan kasar Australia da Muhammad Fahmi dan kasar Canada da kuma Bahia Muhammad dan kasar Misra an kama su ne kuma aka tuhume su da laifin yada labaran ƙarya da niyyar kawo barazana ga tsaron kasar ta Misra da kuma gudanar da aiki ba tare da izini ba da kuma marawa kungiyar ƴan uwa musulmi baya kungiyar da gwamnatin kasar ta Misra ke dauka a matsayin ƴan ta'adda. Sau biyu dai ake tuhumar ƴan jaridun ana kuma samunsu da laifi a watan Yuni na shekarar 2014 aka yankewa biyu daga ciki hukuncin shekaru 7-7 a gidan yari inda shi ɗayan na ukun ya samu shekaru 10. Saboda rashin shaida kotun ɗaukar ƙara ta umarci a sake shari'ar wanda aka fara a watan Janairu na shekarar 2015 wanda kuma a watan Agustan da ta gabata aka yanke musu hukuncin shekaru 3 kowannensu. Amurka ta yi bakin ciki domin bata cimma burinta ba dangane da hukuncin da aka yanke wa ƴan jaridan. Amurka na kira ga gwamnatin kasar ta Misra da ta dauki duk matakan da ya kamata domin gyara wannan hukuncin da ta yanke. Amurka ta kara da cewa daure waɗannan ƴan jarida na nuni da cewa ana iya kama dan jarida a kulle don kawai ya gudanar da aikinsa. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin kasar.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun kasarsa ke baiwa Siriya, yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al-Assad a yakin da suke yi da ƴan ta'adda. Yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin a Tajikistan, Putin ya ce shugaba Assad a shirye yake yi aiki da ƴan adawa kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar kasar, amma dole ne a fara da kawar da barazanar da ƴan ta'adda ke yi. A yau Talata, Koreya ta Kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta Arewa kan yunkurin harba roka mai tafiyar dogon zango da ta yi ikirarin za ta yi. Wannan gargaɗi na zuwa ne kwana guda bayan da hukumomin Pyongyang suka ambata cewa mai yiwuwa su harba turaren ɗan adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar ƙasar a wata mai zuwa. A cewar Koreya ta Kudu, wannan mataki yunkuri ne na neman tsokana wanda yake ta dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya haramtawa Koreya ta Arewa gudanar da gwajin makami mai linzami kamar yadda kakakin shugaban Koreya ta Kudu Kim Min-sook ya ce. Mai kula da shirin makamashin nukiliyar ƙasar Iran ya ce shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan yaduwar makamin zai ziyarci Tehran babban birnin ƙasar a mako mai zuwa. Ali Akbar Salih ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mamud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Sulaiman Tarawali, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.